A wata zantawa ta musamman da shugabannin suka yi da muryar Amurka a Abuja, sun yi la'akari da yawan maganganu da suka taso ne a game da cire tsohon sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu, tare da nuna ƴar yatsa ga gwamnoni da ma 'yan siyasa akan cewa su ne suka wulakanta masarautun gargajiya tare da rage musu kima da ƙarfi a cikin al'ummansu. Shugaban ƙungiyar Save the Change, Bashir Dan Musa, ya yi wannan kira:
"Shi cire sarki mai wuƙayyanka, kin san gwamna ke yin shi ta haɗin kan majalisar jiha. To abin da nake nuni cewa majalisar jihar nan da shi gwamnan nan a rage musu ƙarfin cire basalaken nan su kaɗai, a maido wani ƙarfin ga majalisar tarayya. Idan gwamna da majalisar jiha sun yarda cewa a cire sarki mai wuƙayyanka na ɗaya, to majalisar dattawa ita kuma ta yi kwankarin, ta ce ito ta yarda, ko kuma ta ba ta yarda ba. Haka nake so shi ma tsarin cire gwamna ko mataimakin shi, ba ko a bar shi a majalisar jiha kaɗai, a'a, a maido ƙarfin majalisar tarayya, su majalisar tarayya su yi kwankarin cewa a'a, ya kamata a cire gwamna ko mataimakin gwamna."
Shi ma shugaban ƙungiyar haɓɓaka matasan Arewa maso gabas, Abdulrahman Buba Kwacham, ya nuna cewa cire sarki Muhammadu Sanusi na biyu ya jawo wa Najeriya koma baya a bisa hujjoji kamar haka:
"Cire mai martaba sarkin Kano abu ne wanda ba yanzu mutane za su fahimta ba. Hatsari ne ga Najeriya, kuma hatsari ne ga tattalin arzikin ƙasar Najeriya, kuma hatsari ne ga al'umman duniya gaba ɗaya. Don wasu a kodayaushe wanda ya san ka shi yake rena ka. Ina ji wataƙila an yi abun ɗin akan wani manufa da kuma niyya mummuna. To amma na ji daɗi wa'adin da Allah iba masa ne, Allah ya dakatar, ya kawo ƙarshe. Amma abun da ya fi damuna a raina, kuma ya fi damun duk wani mutum mai mutunci, mai daraja, wanda ya san menene Najeriya. Arewa, shugabanni mu sun bamu kunya. Ya tabbatar bamu da shugabanni a Arewa. Babu masu tsawatarwa a Arewa. Ndurtaɓen da suke faɗa su ndurtaɓe ne a Arewa, ya zamanto suna ne. Babu ndurtaku a cikin kowane bil'adama a cikin Arewa."
Ɗaya cikin 'ya'yan ƙungiyar, Ado Ahmed Sumaila, ya bayyana ra'ayinsa:
"Wannan abin da gwamna ya yi ba mu ji daɗinsa ba, ko ba za mu taɓa jin daɗinsa ba, domin ya lalata karaktar masarautar Kano. Domin wannan ya nuna mana cewar masalauta ta zama ministry, duk gwamnan da ya zo canza zai kamar da ke canza kwamishinoninsa. To don haka abin da gwamna ya yi mu ba mu ji daɗinsa ba, domin masalautar ya lalata su, kuma 'ya'yan sarautar har yanzu sun cewar gwamna ya yi musu illa ba. Ko da daɗi ba daɗi, gwara ɗan uwansu ya ci gaba da yi, ya gama zamanin shi, Allah ya kawo wani a cikinsu. Ba za a kawo ɗan wani ba, 'ya'yan gidan ne za su yi."
Amma ga tsohon ministan harkokin matasa da wasanni, Barista Solomon Dalu, yana ganin akwai gazawa daga wajen shugabannin Arewa.
"Wannan abin ta tone asiri mu mutanen Arewa. Na ɗaya, ta nuna cewa mu mutane ne wanda ba ma yafewa juna. Na biyu, ta nuna cewa mutane ne wanda ba mu da hakuri. Na uku, ta nuna cewa mu mutane ne wanda ba halin da kasan take ciki shine damuwa mu ba. Amma idan an yi mana, to sai mun ga ƙarshen mutum. Ba a rike al'umma haka. Babu wani dan adam ko kwa bil adama wanda yake ba dan tara ba. To saboda haka gafara, yafewa, wannan muhimmin abu ne wanda yake cikin littattafai. Qur'ani ta shaida haka, da tafsirin sarki Bible ta shaida haka."
A shekara 1930 ne Turawan mulkin mallaka suka kirkiro fitar da sarakuna daga garuruwansu idan har an samu nasarar kwabe musu rawani. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.